نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidu ibn taimiyata rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa wancan sati na kuskure na mance na mance cewar asibitin ya zama teaching hospital sai na ce asibitin tarayya tare da cewa na ga abinan ɗin na ga sakula ɗin na Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya sa wannan canji da aka samu ya amfani musulmi da musulunci jami'u ibn taimiyata da ke ƙofar asibitin koyarwa na garin azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba gabatar da karatu daga littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam na Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi mako yauma Allah ya bamu wannan damar a wannan yammaci na Laraba 15 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 18 ga watan Satumba na shekara ta 2024 wannan majalisi shine majalisi na 87 daga babul witr hadisin da za mu tashi kansa a wannan yammaci hadisin ummuna Aisha Allah jada ita wanda shine hadisi na ƙarshe a babul witr
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها
wannan hadisi an samo daga ummuna Aisha Allah ya dade ita tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli min al-layli 13 rak'a tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana salla da daddare raka'o'i 13 cewa da tai ya kasance yana salla da daddare raka'o'i 13 wannan na nuna cewa galibi ke hakan annabi ya fi galibin raka'o'in da annabi ya fi a sallarsa ta dare su ne raka'o'i 13 shi yasa ta yi amfani da lafazin kana labazin kana na nuna cewa annabi ya yana yawaita yin abun ko kuma ya dimanci yin abun kenan galibin sallar dare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raka'o'i 13 ne tace yutiru min zalika bi khamsin yana wutiri daga wannan sallah tasa ta daren da raka'o'i guda 5 kamar yaya yana wutiri da raka'o'i guda 5 idan yazo sai yayi raka'a 2 sai yayi 2 an samu 4 sai yayi 2 an samu 6 sai yayi 2 an samu 8 to sai yayi wutiri kuma da raka'a 5 shine yutiru min zalika bi khamsin yana wutiri daga wannan sallar daren nasa da raka'o'i guda 5 la yajlisu ko wala yajlisu wasu nusak din wala yajlisu wasu kuma la yajlisu ni mana wala yajlisu babu wawun din wasu kuma akwai wawun wasu babu na kama babu ko la yajlisu kaman nawa wasu kuma akwai wala yajlisu amma duka dai sakon daya ne ma'anar guda ce la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha haka ne baya zama a wani abu cikin raka'o'i guda 5 din nan sai a ƙarshen raka'a ta 5 kenan idan yayi raka'a 2 yayi sallama ya ƙara 2 yayi sallama an samu 4 ya ƙara 2 yayi sallama an samu 6 ya ƙara 2 yayi sallama an samu 8 to idan ya tashi sauran raka'o'i guda 5 din yana yin su at once lokaci guda ba tare da ya zauna ba zaman nan babu na istiraha babu na tahiyya sai a ƙarshe sai ya zauna a raka'a ta 5 a waɗannan raka'o'i guda 5 din to haka yake yin wutirinsa kenan idan ya tashi bayan ya kammala raka'a ta 8 bayan ya yi bibbiyu har sau 4 yayi 2 yayi sallama yayi 2 yayi sallama in ya samu sallama 4 su za su ba da raka'a 8 to sai tashi zuwa raka'a ta 9 to yayi ta 10 yayi ta 11 yayi ta 12 yayi ta 13 sannan ya zauna ya sallama amma tsakanin waɗannan raka'o'i guda 5 din baya zama ko kada kenan har jalasatul istiraha baya a nan gurin zamu fahimci cewa jalasatul istiraha da annabi yake yi ba wai dan tsufa bane tunda da dan tsufa ne ai zai na yi anan wannan ya nuna sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan malaman da suka ce tsufa ne yasa manzon Allah yake jalasatul istiraha wannan hadisi zai zama martani gare su saboda annabi yana raka'o'i guda 5 a wannan batu na Aisha baya zama ko kadan kenan ko jalasatul istiraha ma baya yi anan gurin akwai wani abu da ya kamata mu kula da shi wannan hadisi da mawallafin wannan littafi ya kawo Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi Allah masa rahama ya fita daga sharadinsa sharadinsa shine ko ka'idarsa ita ce hadisin da zai kawo cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu ma'ana hadisin da aka yi ittifaki kansa to amma wannan hadisin babu shi cikin sahihul Bukhari Muslim ne kawai ya fidda shi cikin sahihinsa kenan wannan ya saba ka'idar mawallafin wannan littafi ya fita daga sharadin da ya dora wa kansa kan cewa ba zai kawo ba sai hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki a kansa wannan hadisi yana nuna mana cewar sallar dare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da fiskoki daban-daban ba fiska ɗaya ba ce wannan fiska ce cikin fiskokin sallar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muka fahimci haka akwai wasu hadisai daban da suka zo suka nuna mana yayi wutiri da raka'a 7 wasu suka nuna yayi wutiri da raka'a 9 wasu suka nuna yayi wutiri da raka'a 11 wannan kuma ta nuna annabi galibi yakan yi raka'a 13 to akwai hadisin kuma da ya nuna raka'a 13 ba ta wannan surar ba zai ta yin bibbiyu 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 har sau shida an samu raka'a 12 sallama shida sai kuma yazo ya wuce akwai hadisin da yazo da wannan kenan sallar daren manzon Allah tana da fiskoki masu yawa hadisin da muka karanta a baya wanda shine hadisi na farko a wannan babi na wutiri hadisin Abdullahi dan Umar an yi tambaya manzon Allah akan sallar dare balarabin kauye yace mata rafi salatin layl me zaka ce game da sallar dare manzon Allah sai yace matna matna raka'a bibbiyu ce amma anan gurin in mun kula zamu ga annabi a ƙarshe ya raka'a biyar ba biyun yayi ba ko kenan wannan yana nuna mana sallar dare tana da fiskoki daban-daban ko kai da wannan fiskar ko kai da wancan fiskar duk wanda kai insha Allah ka dace da sunna ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to mecece hikimar da ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallarsa ta dare bata zo a fiska ɗaya ba ta zo a fiskoki daban-daban wani lokaci an tambaye shi ga amsar da ya bayar wani lokaci shi kuma ga aikinsa wani lokaci ga aikinsa sai aka tarar fiskokin daban-daban ne ba ɗaya ba ba biyu ba wace hikima ce ta sa haka malamai suka ce hikimomin guda uku da suka sa sallar daren manzon Allah ta zama ta fiskoki daban-daban hikima ta farko dube da yanayi akwai yanayin da yana hukunta a yi raka'o'i da yawa akwai yanayin da yana hukunta a takaita raka'o'i to shine wani lokaci zaka tarar yayi sallar dare raka'a 7 wani lokaci sai ka tarar yayi 11 wani lokaci yayi 13 ya danganta ga yanayi da ya samu kansa ciki to haka yake karantar da mu ma yanayi da muka samu kanmu a ciki wani lokaci kai raka'a 3 wani lokaci kai 5 wani lokaci kai 11 gurgurdan yanayi da ka samu kanka ciki baka jin kuzari a jikinka akwai zazzabi yana dan san danka kuma ka saba kullun kana raka'ar ka 7, 9, 10, 11 to ranan sai ka tashi kai 3 saboda ne yanayi da ka tsinci kanka a ciki baka jin ko kuma ka dawo daga tafiya akwai dan gajiya kuma kana sha'awar dai kai sallar daren nan kar ta wuce maka kuma ka saba kullun kai raka'an ka 7 ko kuma 9 to ranan tunda akwai gajiya sai ka rage wa kanka kai 3 malamai suka ce wannan hikima ta farko kenan da ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sallah ta dare da yake yi kuma ya kwadaitar a yi ta zo da fiskoki daban-daban dube da yanayi da mutum zai samu kansa ciki wannan yanayi ya bambanta da wancan wani lokaci akwai nishadi wani lokaci kuma nishadin yayi karanci in ma ko gajiya ko rashin lafiya ko kuma wani abu makamancin haka dai ko kuma dube da guri da mutum ya samu kansa wannan hikima ta farko kenan da ta sanya sallar dare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take zuwa a fiskoki daban-daban fiska ta biyu hikima da ta sanya sallar daren manzon Allah take zuwa a fiskoki daban-daban dan ya nuna mana halaccin yin wannan ko wannan ko wancan ko wanne kai ya halatta in kai raka'o'i bibbiyu 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 ka zo ka cika ta da ɗaya daidai ne dalili ya tabbatar raka'a 11 kai daidai ne 13 kai daidai ne 9 kai daidai ne 7 kai daidai ne 3 kai daidai ne duka ya tabbata to dan a nuna maka halaccin yin wannan ko wannan ko wancan shi yasa annabi sallolinsa na dare suka zo a fiskoki daban-daban wannan hikima ta biyu ke hikima ta uku da ta sanya sallar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta fiskoki daban-daban dan a yalwata wa al'umma a fadada musu kar a kuntata musu a ce banda raka'a 13 ba a yadda mutum yayi sallar dare da wata raka'a ba to idan ya zama haka da yawa sai su gagara to amma dan abun ya zama yana da fadi kowa zai iya har raka'a ɗaya zaka iya yi a sallar dare sayyidina Usman raka'a ɗaya yake yi kuma malamai suka ce kan sauke Qur'ani ba idan dare ya dan tura zai tsaya yayi kabbara yayi tattilawa yayi tattilawa yayi tattilawa ba zai tafi ruku'u ba sai dabda asuba sai tafi ruku lokacin da masu tada kayyab baya suka kewaye gidansa suka hana shi fita sallar jami'i, ya zama a gida yake sallah. To bayan sun kwashe kwana 40 da kanya gidansa, sai wasu waɗanda suke da ƙeƙasassun idanu suka shiga gidansa da hamtsi, kamar yadda malaman tarihi suke bayyanawa. Lockdown suka sa Sayyidina Uthman, ba fita, ba zuwa kasuwa, ba zuwa masallaci, ba ya zauna a gida 24 hours. Sai da ya kwashe kwana 40 a wannan yanayi. Da suka shiga gare shi mutum biyu, mutum na farko da ya shiga gare shi dan Sayyidina Abubakar, Muhammad bin Abubakar. Sayyidina Uthman sai ga masa maganar da ta bugi zuciyarsa, sai duya ya koma jikinsa sai ya yi sanyi. Ya ce, babanka ba haka muka zauna da shi ba. Sai jikinsa ya yi sanyi, sai duya ya koma. Sai wani mutum mai ƙeƙasashen idanu da ake kiransa Ashtar, sai ya shigo kan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman yana ce masa, kutuna fa, ni ne fa, manzon Allah ya ce wa zai yi kaza na yi, wa zai yi kaza na yi, wa zai yi kaza na yi, kun shaida? Ya ce, duk mun shaida, amma ka canja. Sun shaida cewa annabi ya ce wa zai sayi rijiyar Ruma. Sayyidina Uthman ya fidda kuɗi ya siya. Wa zai ƙara masallaci a musanya masa da gida a aljanna? Sayyidina Uthman ya fidda kuɗi ya siya. Duk sun shaida Sayyidina Uthman duk yayi wannan. Annabi ya ce wa zai shirya mayakan da za su fita yakin Tabuka? Sayyidina Uthman ya shirya su, ya kawo kuɗi na fitan hankali, ya ajiye kan cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya kalla ya kalla, ya ce, kai Usman, daga yau duk abin da kai ba zai cutar da kai a addinin ka ba. Ma'ana duk sabon da ya Allah ya gafarta masa. Ya ce, duk ni nayi wannan, suka ce kai amma ka canja. Da takobi a hannunsa ya sa ya sari hannun Sayyidina Uthman, yana karanta Alkur'ani kuma yana azumi. Matarsa Na'ila bintul Farafisa ta ce, in har ka kashe shi fa, ka sani yana tsayuwar dare da raka'a guda ya sauke Qur'ani. Amma tunda ba Allah bane gabansu, suka kashe Sayyidina Uthman. Ya ce, wannan hannun da ka sare da shi na fara rubuta Alkur'ani, in ji Sayyidina Uthman, jininsa sai ya ɗiga a kan aya cikin ayoyi na Suratul Baqara da yake karantawa, wasa ya fika humullah. Allah zai isar maka sharrin waɗannan mutane. To Sayyidina Uthman yana yin raka'a guda a dare ɗaya, kuma ya sauke Qur'ani kamar yadda matarsa ta ba da shaida akan haka. To annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnantawa al'ummarsa fiskoki daban-daban na sallar dare, saboda ya yalwata musu, ya faɗaɗa musu, kar ya takura musu, kar ya kuntata musu, saboda da tausayi irin nasa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Daga cikin darussan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, za mu fahimci cewar manzon Allah ya dimance raka'o'i 13 nan. Me yasa? Saboda faɗin Aisha, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli min al-layli 13 raka'a. Malamai suka ce, in kana ta zo na nufin annabi ya dimance yin wannan abin da ake baka labari a kansa. To anan a ummuna Aisha, Allah ya da ita da ta yi amfani da kana, na nuna cewa wannan shine mafi yawan sallar daren manzon Allah, raka'a 13. Sai jifa wani lokaci sai yayi ko 9, ko kuma yayi 7, ko kuma yayi 10, 11. Daga cikin darussan da za mu fita da su ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewa ya halatta mutum yayi wutiri ta wannan sura, kai raka'o'i 5 ba tare da ka zauna ba, sai a raka'ar ƙarshe ta 5 ɗin ka zauna kai tahiyya kai sallama. Ba tare da ka zauna bayan raka'o'i 2 ba, ba tare da ka zauna tsakanin raka'a da raka'a ba, lokacin da raka'a ta zama mara, misali lokacin da kai raka'a farko, ba tare da ka zauna ba ko da jalsatul istiraha. Haka in kai raka'a 2 ba zama, in kai 3 ba zama, in kai 4 ba zama, sai a ta 5 ka zauna kai tahiyya. Wannan na nuna mana halaccin haka. Fa'ida ta ƙarshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta na ummuna Aisha Allah dada ita zamu fahimci bambanci tsakanin sallar dare na manzon Allah da yake yi a aikace da kuma yanda yayi bayani wa al'ummar sa yanda za su yi sallar dare akwai bambanci can da balaraben kawai tambaye shi yace salatul layli matna matna nan matna matna da annabi ya fadi babu iyaka to amma anan kuma Aisha na nuna mana cewa sallar daren manzon Allah bata wuce raka'a 13 to shine a wannan gabar malamai sai ya zama suna da ra'ayoyi guda tunda manzon Allah baya wuce raka'a 13 har ya koma ga Allah sallarsa ta dare amma zai iya yin kasa da haka zai iya yin raka'a 11 zai iya 9 zai iya 7 amma baya taba wuce raka'a 13 to wasu daga cikin malamai sai suka tafi kan cewar kai ma tunda manzon Allah baya wuce raka'a 13 kai ma ba za ka wuce 13 ba yanzu ka wuce 13 ka wuce gona da iri Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tafi da wannan fahimtar cikin littafin sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha yana ganin ma shi a fahimtar sa yin sama da raka'a 13 yana ga bid'a ce me yasa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba wuce 13 ba asali ma sallar daren sa raka'a 11 ce su waɗannan raka'o'i guda biyu da za su zamanto cikatan na 13 ƴan kananun raka'o'i ne da yake bude sallar sa ta dare da su ko saboda haka sallar sa ta dare raka'a 11 ce ce to saboda haka mutum ya zo yayi sama da 11 ya wuce makadi da rawa to an samu malaman da suka tafi da wannan fahimta ta daya nan kuma sai wasu malamai suka saba masa irin su Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen irin su Sheikh Abdullah bin Baz rahmatullahi alayhi ma ajma'in cewar wannan aikin annabi kenan amma cewa da yayi matsana matsana kamar ya bada kofa mai fadi wa al'umma za su iya yin sama da haka amma shi aikin sa bai wuce haka ba amma cewa da yayi matsana matsana kamar bai sa geji ba bai sa iyaka ba suka ce abin da zai tabbatar maka da haka cewa manzon Allah bai sa iyaka ba a adadin sallar dare aikin sayyidina Umar Sayyidina Umar bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Bakar ya zo ya wuce da ya zama khalifa shekarar farko da zamantowarsa khalifa kamar yadda muka yi bayani a baya cikin watan Ramadana ya fito daga gidansa tare da wani cikin tabi'ai da ake kiransa Abdulrahman bin Abdul Qadi suna tafi sai suka zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ji mutane suna sallar tarawi sallar dare na watan Ramadan qiyamul layl kowa yana karatunsa wannan yana yi wannan yana yi wani sai ya zo ya hadu da wannan suna yi su biyu wani ya hadu da wannan suna yi su uku muryar wannan na shiga na wannan na wannan na shiga na wannan kowa yana sallar sa sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya ce amma kuwa waɗannan da zan hada su waliman guda zai fi ya zama muryar mutum ɗaya ce kawai take tashi yafi akan muryoyi daban-daban na wannan na shiga na wannan na wannan na shiga na wannan to shine sai ya ayyana musu Ubayy ibn Ka'ab akan shi zai na jan su sallar tarawi saura kuma duk su tsaya a bayan sa ma mu shi zai ta tilawa washe gari da ya sake fitowa sai ji muryar mutum ɗaya ce kawai take tashi saura duk sun yi shiru a bayan sa sai ce madalla da wannan bid'a wadda suke bacci ma wannan sallar sun fi alkhairi ga sama da wadda suke yin ta kamar yadda muka yi bayani a makon da ya wuce to anan sai zama suna raka'a 20 raka'a 20 suke to abin tambaya a nan gurin shin aikin da sayyidina Umar yayi zamu kira shi bid'a zamu kira shi bid'a annabi ma ce mana yayi alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ كينان سنر سو سنة النبي تند النبي يا هوري مدرقو دا سنر سا دا كوما ريقو دا سنر yanzu kenan duk abin da suka zo da shi shi ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a zamanin sayyidina Umar sai zama ana raka'a 20. To wannan sai nuna mana cewar yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka fahimci hadisan sallar dare ba su fahimci cewar a takaita mutun da raka'a 13 ba, musamman fadin manzon Allah salatul laili matna matna, sai suka fahimci cewar wannan na nuna cewa gwargwadon ikonka yadda zaka iya yi duk raka'o'in da zaka iya yi wannan kofa a buɗe take an baka dama. Amma shi dai manzon Allah bai taba wuce adadin raka'a kaza ba. Wannan shine martani na biyu da malamai suka bayar wajen cewa ba za a iyakance mutum da adadin raka'o'i ba, sannan dan mutum ya wuce adadin raka'o'in wannan ba shike nuna cewa ya wuce gona da iri ba, ko kuma ya zo da sabon abu cikin addini, saboda kusan za a iya ɗaukar sa a matsayin ijma'i na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Me yasa ya zama ijma'i? A zamanin ba mutum ɗaya da ya tanka ya ce kai Umar wannan abun da ake fa bid'a ce, ko kuma wannan abun fa da ake fa ya saba manzo Allah. Ba mutum ɗaya da ya tanka, sai ya zama ijma'i. To idan sahabbai sun haɗa kan abu, hujja ce inji malamai, ba yadda za a yi su haɗu akan bata, kenan kofar abu da take. Sannan abu na ƙarshe, yaya sallar daren manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam? Manzon Allah yana shafe awowi kusan ya ɗauki ɗaya bisa ukun dare yana sallah. To wanda ake so ya takaita da adadin raka'o'in da manzon Allah yi, to dole ne nan ma ya takaita da siffar sallar da manzon Allah yi na dare. Ina fata an gane bayani. Yanzu in an takaita ka da adadin, to siffar ma karka yi naka haka ɗan awa ɗaya a minti 30 ka zama irin na manzon Allah. Amma ba na tsammani akwai wanda ya faɗi haka. Misali, manzon Allah yana ɗaukan ɗaya bisa ukun dare yana tsayuwar dare. Dare a muƙaddara awa 12. Awa 12 nan aƙalla awa 4. Annabi yana samun awa 4. Wannan mafi ƙarancin sallar daren manzon Allah ke. Awa 4. Akwai wanda zai iya awa 4 yana sallar dare? Yau tarawih nan ma da ake yi, idan aka yi minti 30 wasu sai ka ji suna ƙorafi, ya riƙe mutane. Allah ya wannan ba shi da tausayi. Sai ka ga mutane duk an watse a masallacinsa. An tafi masallacin mai yi a minti 10 minti 15 an yi an idar. Amma da zai yi minti 30 minti 40 wannan riƙe mutane yake, sai ka ga duk an tarwatse an watse. To awa 4 wannan shine mafi ƙarancin lokaci da manzon Allah yake ɗauka yana sallar dare, mafi ƙaranci. To idan aka ce za a takaita ka da adadin raka'a, to siffar sallar ma sai a takaita ka da ita. A ce in baka yi siffar sallah irin ta manzon Allah ba, ka wuce gona da iri, ko kuma ka tauye, ko kuma ka zo da bid'a. Ba na tsammani akwai wanda zai faɗi haka. Yanzu wanda zai sallar darensa minti 30 za a ce ya yi bid'a? Ba za a ce ya yi bid'a. Amma annabi bai taɓa sallar dare minti 30 ba. Bai taɓa sallar dare minti 30 ba. Amma mutum zai iya yin sallar darensa minti 15 ma, kuma ta yi, kuma ba za a ce ya yi bid'a ba. To kaga kenan in har za a takaita mutane da adadin raka'a, to dole sai a takaita su da siffa. Ina fata an gane bayani. To amma siffa an bar kofar a buɗe, adadin raka'a kuma a toshe, al'amarin yana da sauƙi, al'amarin yana da faɗi, al'amarin addini mai sauƙi ne. Saboda haka fahimtar da su Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen suka tafi akai ya fi rinjaye sama da fahimtar da Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah masa rahama, ya tafi akai. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da babul witr, babin da ya yi magana kan witri da kuma tsayuwar dare. Babin da za mu je gare shi shi ne babu zikiri a ƙibar salati, babin da ya zo yake magana kan zikiri bayan sallah, shi ne wanda ake kiransa da du'a'ul ibada. Malamai suna masa laƙabi da du'a'ul ibada, addu'a amma ba ta mas'ala ba, ba ta roƙo Allah ka ban kaza, Allah ka biya mun buƙata iri kaza ba, a addu'a ce da take ƙunshe da ibada, ta ƙunshi zikiri. Saboda zikirin nan in ka kula da shi duka addu'o'i ne. To wannan babin zai magana kan wannan zikiri da ake yi bayan idar da sallah. Shi zikiri da ake bayan idar da sallah dalilai da dama sun tabbatar da shi cikin Al-Qur'ani da kuma hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda za mu zo mu karanta su cikin wannan babi. Aya Qur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa fa idza qudiyatis salatu fadhkurullaha qiyaman wa fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza qadaytumus salata in kun idar da sallah fadhkurullaha to ku ambace Allah kaga wannan umurni ne Allah a ambace shi bayan idar da sallah a tsaye ne a zaune ne a ki shingida ne in aka idar da sallah a yawaita ambatan Allah shi yasa ba a so ana idar da sallah mutum kamar mai diba muta ya fita daga masallaci in ba dai wata larura ba in ba wani uzuri mutum yake da shi ba ya zauna ya ambace Allah inda Allah ya umurni a zauna ambace shi bayan an idar da sallah sannan kuma kamar yadda zamu zo mu gani cikin hadisai a wannan babi wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan idarwarsa ga sallah ta farilla ba yana idarwa yake mikewa ba yakan zauna ya ambaci Allah subhanahu wataala sannan kuma ya kasance yana umurtar sahabbansa da haka din to wannan yasa aka samu zikiri da ake bayan sallah nau'uka daban-daban waɗanda suke masu tarin yawa da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama gabanin mu shiga mu fara karanta hadisan da mawallafin littafin ya kawo karkashin wannan babi za mu yi ishara dangane da hikimomi da malamai suka bankado mana na wannan zikiri da aka shar'anta mana bayan sallah malamai sun bayyana mana cewa zikirin nan da aka shar'anta mana mu yi bayan mun idar da sallah suna da hikimomi masu tarin yawa yanda suka bibi na soshi sai suka zakulo mana hikimomi hikima ta farko da ta sanya aka shar'anta ambatan Allah bayan an idar da sallah suka ce saboda tauyewa da bawa yayi cikin sallar sa to wannan zikirin da zai yi yana fata Allah ya cika masa gurin da ya tauye saboda zai yi wahala mutum yayi sallah ya kare a ce sallar yayi ta 100% yanda ake so yana da wahala 100% yanda Allah yake so kai sallar ka cika ta 100% wannan yana da wahala to daga cikin hikimomi da suka sanya aka shar'anta wannan zikiri na bayan sallah tauyewa da bawa zai yi a cikin sallar sa da kuma wasu gurare da ya gaza ya zo da surar sallar yadda ya kamata to sai ya zamanto an masa afuwa wannan hikima ta farko kenan da malamai suka ambata da ya sanya aka shar'anta wannan zikiri na bayan sallah hikima ta biyu dan ya zamanto bawa lokacin da ya idar da sallar ya idar da ita cikin kwadayin ibada ba wai ka kamar mai diban wuta ba da yawa zaka ga wasu suna idar da sallah kamar masu diban wuta sun tashi wurwurwur sun tafi to wannan kuskure ne babba wani Allah Allah yake a idar da sallah mazai tashi kama gaban sa malamai suka ce wannan kuskure ne babba kamar wanda akan garwashin wuta yake kenan babu kwadayin ma ibadar tare da shi to Allah ba san irin wannan ibadar ibadar da Allah madaukakin sarki yake santa daga bawa ita ce ibadar da bawa yayi ta yana kwadayinta yana shaukin ta yana ragabarta to ubangiji ya fi son wannan ibadar wacce kai ta da so da kauna da kuma ganin girman wanda kai wa ibadar ba wai ji kake nauyi ne akan ka bari maza kai ka sauke ka huta ba a baya san irin wannan ibadar ibadar da yafi so ita ce ibadar da ma'abocinta yayin ta da shauki da kwadayi da ragaba to shi yasa abin da zai tabbatar maka cewar ibadar yayi ta da ragaba shine bayan sallar zai bada wadataccen lokaci ya zauna ya ambaci Allah wannan na nuna eh ibadar yayi ta da kwadayi da sha'awa da ragaba amma yana idarwa wurwurwuru nan da nan wuf ya fice, to kamar alama na nuna ibadar yayi ta ba kwatayi, baya sha'awar ibadar, jinta yake nauyi ne, Allah yake sauke ta. Wannan ibadar kwata-kwata bata da kima gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hikima ta biyu kenan da malamai suka ambata da ta sanya aka shar'anta wannan ambato na bayan sallah. Hikima ta biyu, a dube da cewa ayyukanmu na alkhairi sun yi karanci, to idan mutum ya idar da sallah kar ya takaita ga ladan sallah, ya ƙara samun ƙarin wani lada mana da zai ƙara nauyaya masa mizaninsa na lada, to sai zama an ƙara shar'anta maka, ƙara fafutuka da tarawa kanka alalitarka ta lada. Bayan ka idar da sallah nan, ambatan da za ka yi za a ƙara ma credit ne a ayyukanka na alkhairi. Wannan hikima ta uku kenan cikin jerin hikimomi da malamai suka ambata. Hikima ta hudu, za a kankare wa bawa zunubansa. A lokacin da ya idar da sallah ya zauna yana waɗannan zikirori saboda sun ƙunshi neman gafara. To wannan sai ya sa Allah maɗaukacin sarki ya kankare wa bawa zunubansa. Hikima ta biyar ta ƙarshe, Allah zai ɗaukaki darajar bawa saboda cikin ambaton Allah akwai ɗaukakar darajar bawa. Bawa zai ƙara samun kusaci ga Ubangiji saboda masu yawaita ambaton Allah suna da matsayi na musamman gurin Allah. Shi yasa Allah ya yabe su, ya jinjina musu cikin Alkur'ani, wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati, Allah ya ce me, a'adda Allahu lahu maghfiratan wa ajran azima. Masu yawaita ambaton Allah mai yawa, Allah ya musu tanadin gafara mara iyaka, Allah ya musu tanadin lada mai girman gaske, masu yawaita ambaton Allah. To dan ka zama daga cikin irin waɗannan, sai aka shar'anta maka bayan ka idar da sallah ka ambaci Allah. To waɗannan kaɗan daga cikin hikimomi da malamai suka ambata da suka sanya aka shar'anta mana yin ambato bayan sallah, wato zikirin bayan sallah ke. To yanzu sai mu shiga cikin hadisan mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambaton Allah da kuma yadda ya karantar ambaci Allah bayan an idar da sallar farilla.
باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتوا. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقطاع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
وانا حديثي أن سامو دقا عبد الله بن عباس الله جد شيد بابان سقبات يتي أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas yace lallai daga sauti da ambato shine zikirin da ake bayan sallah, shine bizikir, zikirin da ake bayan sallah. A daga sauti da wannan zikirin hina yansarifu an-nasu min al-maktuba, a yayin da mutane suka idar da sallar farilla. Kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, haka abun ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina abin da za mu fahimta daga wannan bayani na Abdullahi ɗan Abbas Allah ya dade shi, a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan aka idar da sallar farilla sai mutane su daga muryoyinsu da zikiri, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, har zuwa karshen dikirori da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to haka al'amarin ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a yayin da mutane suka idar da sallar farilla sai a daga sauti da diki. Qala ibn Abbas, Ibn Abbas Allah ya yarda da shi da babansa, yace kuntu a'lamu idan sarafu bidhalika, yace na kasance ina ganewa idan sun idar da sallar su da haka, da me da daga sauti wajen ambato da haka yake ganewa da haka yake fahimta cewa a yanzu an idar da sallah kenan koda sallar da ake yin ta da daddare ne cikin duhu tunda su lokacin babu fitila mu yanzu ga nan haske ta ko ina dal kamar rana an samu ci gaba to amma su a wancan lokaci babu haske irin haka idan za a zo a yi sallar isha za a yi shi ne cikin duhu ba za ka san wace tsaye gefenka ba to sautari da dama sanda aka zauna tahiya ana musamman wanda yayi sallah a baya can ko wanda yayi sallah a waje yana gane cewar an idar da sallah ne idan yaji mutane suna daga sautin su da zikiri ambatan Allah ke wanda ake yi bayan sallar farilla yace kuntu a'lamu na kasance ina sani ina fahimta ina ganewa idan sarafu bidhalika idan suka idar da sallan su da haka ma'ana da daga muryar su suna zikirin da ake bayan sallah da haka yake ganewa da haka yake fahimta idan sami'tuhu idan naji wannan ambatan nasu sun daga muryar su da shi kenan Abdullahi dan Abbas abinda ya tafi akai shine dusan da aka idar da sallah kowa ya daga muryar sa da zikirin da ake bayan sallah wa fi lafdin a cikin wani lafazi kuma ma kunna na'rifun qida'a salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bi takbir Abdullahi dan Abbas yace ba mu kasance muna gane idar da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da kabbara tunda annabi yana sallama abin da yake fara yi shine kabbara yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ibn Abbas yace to da haka muke gane idar da sallar manzon Allah kenan koda manzon Allah a lokacin da yake sallama bai daga muryar sa ba idan yayi kabbaran za su gane cewa an idar da sallah musamman wanda yake sallah a can baya ko wanda yake sallah a wajen masallaci ya ci da haka suke gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallarsa to gabanin mu duba darasin da wannan hadisi ya kunsa abin da ya kamata mu mai da hankali kansa shine kenan yanzu idan aka idar da sallah sunna ce daga murya da zikirin da ake bayan sallah za mu fahimci haka daga hadisin kenan haka za mu fahimta to me yasa ba mu yi na'am ilimin bai zo mana ba to amma duk inda ka tarar da masallaci ba a yi duk ilimin bai je musu ba na'am gaskiya yana da wahala ka je masallaci ka ji ana na ahlus sunna to duk za a ce ilimin bai je ba ne ko kuma ko me za mu ce ko an bar sunna wato rashin ɗabbaka ne malam shehu ya ce rashin ɗabbakawa ne na'am wasu suka ne to ma mun fa na'am na'am malam kabiru ya kan yi za ka iya jin na gefenka to shi Ibn Abbas ya ce shi yana ma ganewa an idar da sallah ne in yaji mutane sun idan sun juya da hakan ya ce kuntu a'lamu idan sarafu bidhalika na kasance ina ganewa in mutane sun idar da sallar su da hakan da wannan ambatan da suke yi kenan suna daga muryar su ba wai sai lalle in mutun yana kusa da kai kenan har wanda yake nesa da kai zaka iya jiwo muryar sa to me za mu ce ne yan uwa ne kace alaji nan je ce kawai mu fara tun daga dalili mun karanta ko rashin ɗabbaka sallar na'am da sauran mutane ma za su ɗabbaka wato da malamai suna kokarin ɗabbakawa da sauran ma za su gane haka da ya san wannan da yawa ba a sani ba ma'ana dai kaman dai maganan malam Balarabe ne cewa ba a sani bane galibi ba a sassani ba wanda suka sani kuma ba sa yi kenan to su me yasa wanda suka sani ba sa yi na'am yace ba mamaki akwai wani dalili da yasa ba sa yi a zuciya to amma shi nan ya ce daga murya su ba a koye suke yi ba to a nan gurin malamai suna da ra'ayoyi guda biyu kaji inda maganar ta tafi malamai suna da ra'ayoyi guda biyu a wannan gabar wasu malamai sun tafi kan cewar tun daga hadisi na Abdullahi dan Abbas yana cewa daga sauti da zikirin bayan sallolin farilla wannan haka abun yake a zamanin manzon Allah sai suka tafi kan cewa to wannan shine sunna idan aka idar da sallah zikirin da ake bayan sallah a daga murya wajen yin sa wasu daga cikin malamai suka tafi da wannan fahimtar dogaro da wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya dade shi wasu malamai kuma da suka zo sai suka ce a'a ba za a kira shi da sunna ba me dalili suka ce Allah ya ce wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri har Allah ya ce wa dunal jahri ba tare da ka bayyana ba wa in sannan suka kafa hujja da wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah yana kusa da kai yana jin a kiran mai kira koda a boye kai Allah ya ji to babban dalili da wancan aya wadhkur rabbaka ka ambaci ubangijinka a cikin ranka tadarruan wa khufyatan a boye kana mai kankan da kanka kana ambaton ubangijinka a boye ba sai ka bayyana ba wa dunal jahri ba tare da ka bayyana ambaton ba kace haka ubangiji yayi umurni ga ambaton sa in an tashi ambaton sa a koya ambaton sa saboda me mashi ake yi wa shi kuma duk yanda kai yaji ko baka daga muryar ka ba shi yasa ubangiji ya ce wa dunal jahri suka ce to saboda haka abin da ya tabbata a sunna shine koya ambaton aka ce to me za ku ce game da wannan hadisi na zan kowa wannan yana kai kawo a tunaninsa aka ce me za ku ce game da wannan hadisi now har kana jiyo me suke faɗi haka to wannan shi ma ya saba wa karantawar sunna saboda annabi duk abin da aka ce ana asirtawa ba sa sani ma sai sun tambaye shi yanzu Abu Huraira ba har tambayan annabi ba cewa shirin da kake tsakanin kabbara harama da karatun fatiha me kake faɗi ne ka to anan sai karantar da su to saboda haka gurin da aka ce ana asirtawa ba a so a ji ya fito saboda wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sunnarsa ya yusmi'una ahyanan nan kuma saboda ya sanar da su me yake yi ba wai dan sanar da su din yana cikin sunna bane dan koyarwa ne nuna musu cewa ga ba wai shiru ai mun yi wannan bayani a baya ce dan annabi ya nuna musu shirun nan fa da yake ba wai shiru kawai yake baya wani abu a'a yana karatu fa yana karanta sura yana karanta aya shine yusmi'ina al-ayata ahyanan dan ya nuna musu wannan litta'alim haka malamai suka ce litta'alim to wannan shine ma bayanin da zamu yi anan koda bai ji sautinsa ba to ai dama wato shi al'amarin addini da ibada yana da sauki babu kuntatawa ciki amma dai abin da aka sani shine a asirta to sai kai mastata'ata shine fattaqullaha mastata'ata ka ji tsoron Allah gargadon kai iya ikon ka kenan to Allah ba zai kama ka da laifi ba yau wai menene Anas dan Malik yace mun yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da muke da nishadi da kuma lokacin da muke kunci annabi yace mastafatu ku yi gargwadon ikon ku kar ku kallafa kanku abinda ya fita daga ikon ku to wani zaka ga duk yadda zaka yi shi iya ikon sa kenan to wannan ba zaka tilasta masa cewa fa dole sai yayi kaza yayi kaza ba kowa da yanayin halittar da ubangiji ya masa to zai zamanto dai gargwadon iko mastafa wa alaikum assalam wanne yawa to yanzu shine muke kokarin mu karkare bayani akai na malamin farko da suka tafi kan cewa sunna ita ce a bayyana zikirin da ake bayan sallah me dalilin su wannan hadisi malamai na biyu kuma suka ce a ba ita bace sunna mecece sunna a koye me dalili suka kawo wancan aya wa qur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan allah sai ce wa dunal jahr ba tare da an bayyana ambatan ba shi mu kuma wannan ambato da ake bayan sallah na cikin ambatan da ubangiji yayi umurni ayi a boye sai aka ce musu to yaya za ku ce dangane da wannan hadisi da ibnu abbas yace anna raf'as sauti bizikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga sauti da zikiri na bayan sallah a yayin da mutane suka idar da sallar farilla wannan sunna ce da aka tafi akanta a zamanin manzon Allah inji ibnu abbas sai aka ce me za ku fadi game da wannan hadisi sai suka ce muna da amsa suka ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dalilin da yasa ake bayyanawa dan a koyar da mutane dan in ba a bayyana din ba ba za a koyar ba to shi yasa da zamanin manzon Allah ya shude kuma ba a yi saboda yanzu kowa ya iya suka ce dan a koyar saboda in ba a koyar ba ba a san me ake fadi ba yanzu idan annabi ya idan da sallah ya juyo kalli mutane aka ga bakin sa na tamoci ai ba a san me yake fadi to sai zamanto yana yi dan a fili dan ya karantar da su su ma sai suka dauka suna idan su karantar da wanda zai shigo bako to sai aka tafi akan haka sai zama zamanin annabi lokacin karantarwa ne to da ya shude kuma sai zama in an idar da sallah ba a jin daga wannan murya kenan yanzu kowa ya iya sai a ji tsit kowa yana yi a asirce a koyi imamu shafi ya tafi da wannan fahimtar to saboda haka malam balare na haka ita talbiya ai ba sabani tsakanin malamai bayyana ta ake to amma wannan fa ga sabani kuma ga ayatul qur'ani an kawo fi nafsika tadarruan wa khifatan aka ce wa dunal jahr azzikr am gaman mene wa zkur rabbaka gaman mene ya game wannan da wannan to yanzu abin tambaya kenan bayan annabi ya koma ga Allah sun watsar da sunna lokacin aishi yasa imamu shafi'i yace abin da yasa ma aka ce lokacin annabi saboda lokacin koyarwa ne a koyar da mutane wannan zikirin to yanzu tunda na ba a sani ba lokacin ba a sani ba ba a san me ake fadi ba to sai zamanto ana fito da shi ana bayyana shi dan kowa ya san me ake yanzu akwai wani abu da na gani a makarantar Aisha binta Abi Bakar abun ya burge yara idan sun idar da sallah haka ina ga sallan azhar da la'asar ne sai a fara Allahu akbar astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta duk kuma yara sai suka iya kaga shigen na zamanin annabi yaro la in ya dauko maka tiryan tiryan sai kaga manya da yawa zaka zo da su ba su iya ba kuma haka sai kaga duk yaron da za a zo a yi sallah abun ya bi bakin sa to kaga kusan kaman shigen na zamanin manzon Allah ke sai zamanto ana idarwa za a fara yi ana yi ana kai ka kalla mai kace wannan sun zo da bid'a amma su sun san me suke suna koyawa yaran su ne saboda imamu shatibi a cikin littafin sa Al-I'tisam yace bid'a ce bayan an idar da sallah galiman da mamu su daga sautin su da ambato at once lokaci guda Imam Shafi'i yace bid'a ce to can din in ka je ka ga yanayin yanda suke ka dauka bid'a ce amma su kuma suna da manufar su a suna son su koya wa daliban su ne wannan zikirin da ake su haddace kuma sai a wayi gari yaro dan shekara 4 dan shekara 5 sai ka ga ya haddace wannan zikirin ba tare da an wahala ba saboda duk sanda aka yi sallah ana yi abun sai ban mamaki da farkon sanda na kalla abun abun sai bai dan mun ba sai na tsaya tsam ina kalla abun sai nace to amma wannan ina ga akwai wata manufa karkashin abun sun nan sai na ji yaro a gida yana ta yi nace yawa ga manufa ba koya masa akai ba kai sai naji yana sai nace a to ga manufar da ta sa suke dan a koyawa yara don saboda haka in mun kula da wannan ra'ayi na biyun yana da karfi sosai kenan yanzu yanda muke in mun gidar ka je mu shirin nan ba za a ce kuskure muke alaji yace amma kuma Gaji na arate wani mai iya karanta ba ji Salim to Allah ya samu dace daga cikin abubuwan da zamu dauka karkashin wannan hadisi an shar'anta mana yin zikiri bayan idan da sallah abun so dube da hikimomin da muka ambata a baya fa'ida ta biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna daga muryar su da zikirin bayan sallah alama da ke nuna cewa an idar da sallah saboda babu haske babu speaker ba microphone da zai daga murya a ji cewa an idar da sallah to nan daga muryar tasu zai sa a fahimci cewar an idar da sallah fa'ida ta karshe da zamu karkare akan ta ya halatta a karbi ilimi daga gurin karamin yaro indai akwai ilimin da gurin sa to ya halatta a karba kar a ce yaro ne yaushe ya taso da zamu je muna sauraron sa me ma yaushe a gaban mu fa aka haife shi yaro ne fa kankani a wannan ba karantarwar magabata bane Ibnu Abbas inna annabi ya rasu bai wuce shekara 19 ba amma ilimin da ya samu yana dan shekara 12 13 14 kuma sai gashi manya dattawa shekara 70 80 suna karba daga gurin sa to saboda haka ilimi ba wai shekaru bane in akwai ilimin komin kashin komin karantansa to a karba daga gurinsa ina ga saboda kurewar lokaci sai mu dasa aya anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبيه تا فرقو دا الهجي شيني كماريا تفكر دا وانا حديثي دا كويكي بياني كان آيوين دا زا أكارن تاني حصل لدرا أمانا غاني حديث دا يكي نفي hadisi ne na Abdullahi dan Amr dan As Allah ya dade shi da babansa gaba daya wanda Abu Dawud ya fidda hadisin a cikin sunan dinsa lafazin hadisin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafili manzon Allah ya ce duk wanda ya tsayi wannan dare da ayoyi 10 to wannan ba za a taba rubuta shi cikin rafkanannu ba in dai daddare zaka tsaya ka karanta koda ayoyi 10 ne to an tsame ka daga cikin rafkanannu sannan ya ce wa man qama bi mi'ati aya duk wanda ya tsayi waddare da ayoyi guda 100 kutiba min alqanitina za a rubuta shi daga masu yawan ibada wa ubangiji yace wa man qama bi alfi aya duk wanda yayi tsayuwar dare da ayoyi 1000 kutiba min almuqantarina wanda suka tara taskoki na lada wato wanda suka kai kololuwa ke to wannan shine hadisin da nake fahimtar kake nufi ko alaji na'am wa ma'ana mafi karanci kai da ayoyi 10 saboda duk wanda zai tsayuwar dare da ayoyi 10 to wannan ba za a taba rubuta shi cikin rafkananmu ba shine abin da yake nufi to ga tambaya ta biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam da abokin karatunsa suna lafiya alhamdulillah muna lafiya yace tambaya ta ita ce a karatun satin da ya wuce malam ya ce wasu malamai sun tafi akan cewa wadda ya bar yin wuteri ba adili bane to malam suna da aya ko hadisi akan haka din da suka dogara da shi to wannan ita ce tambayar tasa na baya kamar bukata ce ina roƙon malam da ya taya ni da addu'a da waɗansu dan waɗansu bukatu da nake da su a wajen Allah subhanahu wataala da fatan Allah ya ƙara ƙarfin imani a zukatanmu da kuma san annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da duk dokacin musulmi da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa bisalam to tambayar cewar malaman da suka tafi kan cewar wanda ya bar wutiri ba adili bane sun kafa hujja ne da dalilai guda biyu daga hadisi hadisi na farko imamu ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa wanda ɗaya daga cikin wanda suka yi tahqiqi na musnad din abinda ake nufi ta haƙiƙi shine kai ƙoƙarin fito da rubutu ta yadda asalin mawallafinsa ya rubuta wannan shi ake nufi ta haƙiƙi saboda sautari da dama akan samu typing error ko a canja wani abu ko a kawo wani abu da in ka bibiye asali zaka tarba na mawallafin bane to shi mai ta danganta wannan nassi zuwa shine babban aikin mai ta haƙiƙi shi yasa sautari da dama akwai abin da ake kiransa makhtuta a larabci shine asalin rubutun mawallafi shi wanda zai tahqiqi sai ya nemo shi ba ɗaya ba ba biyu sai ya nemo yayi comparing to anan ne zai je ga gaci wanne ne haƙiƙanin abu aibul arna dinsa ya ce hadisi ne wanda yake hasan Muhammad Nasiruddin al-Albani kuma yace da izini amma galibin malamai da suka hada hukuncin Shu'aibul Arnaud da Muhammad Nasiruddin al-Albani suka ce mafi karancin martaba hadisin hasan ne ligaidi kenan dai hadisin yana da inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-witru haqqun witri da muka gani wannan haƙi ne kuma gaskiya ne yace faman lam yutir duk wanda baya witri falaysa minna baya daga cikin mu inji manzon Allah suka ce abin da kaji manzon Allah ya kore mutane daga cikin sa shi da al'ummarsa to ba karamin abu bane duk abin da kaji annabi ya kore mutun daga cikin sa shi da al'ummar sa to ba karamin abu bane wannan dalilin su na farko kenan dalilin su na biyu suka ce hadisin manzon Allah da yake fa marghiba an sunnati falaysa minni wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni to da yawa ma daga cikin malamai sai suka ce in har da gangan mutun ya bar yin sallar wutri babu wani uzuri ba dalili suka ce fasiki ne
me dalili suka ce wadannan hadisi da annabi ya ce falaisa minni baya tare da ni in aka ce baka tare da manzon Allah menene makomarka suka ce to wannan yake nuna ba adili bane ba za a karbi shaidar sa ba wadannan sune dalilan da suka kafa hujja da su wajen wannan hukunci da suka yi ma wanda ya bar wuturi da gangan amma wanda ya bari bisa uzuri wannan tunda wuturi din ba wajibi bane tare da tasu malamai fa sun sa shi cikin wajibi Abu Hanifa shi ya tafi kan cewa wuturi wajibi ne to amma martanin da aka mayar shine kamsu salawat aka saukar wa manzon Allah wuturi baya daga ciki to kaga kenan ba zai zama wajibi ba saboda hadisin hiya khamsun wa hiya khamsuna sallolin farilla guda biyar ne ladan su kuma ladan sallah 50 kaga ai ba a lissafa wuturi ciki ba saboda haka wuturi ba zai zama wajibi ba sunna ce mai karfi wacce ba a so mutun ya batta to sai wannan mai tambaya ta karshe yace assalamu alaikum malam muna aikin gidan mai to sai idan muka tashi a aiki muka yi lissafi sai mu ga rarar kudi ta hau kan lissafin namu sannan mu dai wallahi ba ma yin wani abu don mu rage lita a mai saya sannan haka ma masu gidan mai ba ma yin wani abu don mu cuce su to malam ya halasta mu ci wannan rarar kudin misali yayi aiki a gidan mai daga safe zuwa azhar da aka zo lissafi abinda ake tsammani zai kawo ko ake hasashe ko lissafi ya nuna zai kawo 150 shi kuma sai ya samu 155 ko 160 na fahimci tambayar kaga abinda ya kamata ya kawo ya tsuru to shi kuma ba wai ya matsali tambani na farko kenan na biyu kuma masu gidan mai ba cutar su ya buga shi nan haka lissafi ya nuna za a zai ba da 150 to sauran 10,000 da ya hau kai ya halatta ya ci wannan ita ce tambayarsa Allah madaukakin sarki ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wannan shi wannan ita ce amsar saboda haka wannan dukiya ba ta halatta gare ka ba innal halala bayyinun والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه وان حديث شي ما زي زما امسا غا wannan tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal halala bayyinun halal abayene yake yanzu halaliyar ka ce aiki da kai a gidan mai bayan an tashi aka baka naira 1000 ko 500 ko kuma a ƙarshen wata aka baka 25,000 ko 30 wannan halal ne abayene yake wa innal harama bayyinun haram shi ma abayene yake maimakon ka kawo 150 ka kawo 100 ka ko shakka babu kai ma ka san haram ne saboda bisa lissafi yanda ya kamata ka kawo baka kawo ba amma kuma wa bainahuma umurun mushtabihatun tsakanin wannan halal din da qarara kai ka san halaliyar ka ne aiki kai aka baka da wannan haram din da qarara ka san haram ne 150 ya kamata ka kawo masu gidan mai kawo musu 100 kai kanka ka san haram ne akwai abubuwa da su akwai shubha ciki wato al'amarin su bai fito qarara ba bai bayyana ba shine wannan raran da yake hawa shine bainahuma umurun mushtabihatin kaga kai tsaye ba zaka ce haram ba kuma ba zaka ce halal ba ya zama shubha mai rikitarwa ya zama abu wanda yake mai rikitarwa annabi ya fayyace mana komai wa bainahuma umurun mushtabihatin amma annabi sai baka shawara halal dai gashi nan qarara haram ma gashi nan qarara abinda shi kuma ba zaka ce halal ba zaka ce haram ba ya zama mai shubha to ga shawarin annabi dangane da shubha yace famanittaqashubhati duk wanda ya guje wa shubha yace a wannan tunda qarara bai bayyana min halal bari in sauke shi cikin sa wannan ne take da addini har gaban Allah ya har gaban Ubangiji malami bane ko komai matsayinta a shi ya tsira dinin fakadista bara'a bi dinihi wa ibi kuma ya tsira tsiratar da mutuncin sa annabi yace wa man waqa'a fil shubuhati duk kuma wanda ya rungumi wannan shubuhar ya maida ita kamar halal ya dinga tsura wa kansa yana haka yace fakad waqa'a fil haram to wannan fa ya fada cikin haramu to saboda haka duk wata dukiya da akwai shubha ciki annabi shawarin da yake ba wa musulmi shine ya misance ta saboda haka wannan rarar da za ta hau shubha ce dan ka kubutar da addinin ka da kuma mutuncin ka to karkace ta ka takaita da me da halaliyarka da annabi yace innal halala bayyinu haram kuma da shubha ka nisance su sai Allah sanya maka albarka cikin halaliyarka ka amma idan ka shigo da shubha cikin halaliyarka sai ta gurbace ka samu 2,300 sai ka neme su a kwana 10 sai ka rasa me kai da su ka rasa saboda me saboda Allah ya cira albarkarsa dan dukiyar da ba halal ba ce Allah cira albarkar ta yake to amma dukiyar da ta halal ce komin karancin ta sai kaga an sa albarkar da sati biyu sati uku da ita komin karancin saboda mai albarkar da Ubangiji ya sanya cikin ta me yasa saboda ta zama ta halal amma kana kuskuren tsarma ta da wacce ta haramce ko kuma wacce akwai shubha sai ka tara amma sai zama kamar yayi kamar iska sai ka nemi amfani ɗaya sai ka rasa wannan shine mugunyancin haram ko kuma cin shubha to saboda haka nisantar irin wannan kudi shine
na amma irin wannan rarun da ake sani ko kuma sai ta ajiye saboda ita kan samu shi wani lokaci kuma ita take cewa nan
gobe to ga wani abu da masu gidan man suke ni har na fi gamsuwa da shi in an samu rarun ba sa taba shi kuma ba sa raba shi ko su sa shi cikin lissafin asusun gidan mai sai su ajiye shi saboda wata rana akan samu rara shot sai su cika to kaga hakan ya wani lokaci ya hau wani lokaci ya sauka aka ai dan adam taka kenan wannan shine dan adam taka in har ya tabbata cewa babu wani aiki da ake na koyi wanda yana da alaka da munamuna kawai abun ne yake zuwa haka to kaga ba wanda za a zarga amma in akwai munamuna da ma an san inda illar take amma in har tsakanin su da Allah su masu gidan mai ba su yi wani abu da zai sa a samu rarar ba su masu matsaman ba su yi wani abu da zai sa a samu rarar ba kuma aka samu rarar wani lokaci aka samu na kasu to aikin da masu gidan man suke wannan daidai ne in an samu na kasu sai su dauko cikin wanda da aka samu rara jiya da shekaran jiya yau an samu shot sai su cika to wannan babu laifi akai Allahu ta'ala a'lam na'am baba to shine yanzu aka bayyana sai danka masu gidan man ya kubuta daga gare shi ya ce shi dai gashi nan a lissafin su 150 wannan kuma wanda ya hau kai gashi salin alin bakinsa alaikum ya kama hanyar sa ya tafi a dauka a biya shi hakkinsa wannan shi ne halaliyar sa cikin a kaburi da mai ba adili bane a babu adilai cikin kaburai babu wai ana samun adili ba a samun adili cikin kaburai ba samu ba adili cikin kaburi ba adili bane adilin ka ba wai adili namu na Bahaushe ba na addini akwai bambanci a mu ce adili namu na Bahaushe mu Bahaushe in an ce adili shine wanda in yazo ba zai zalunci kowa ba Bahaushe wannan shine adili a gurinsa to amma a mahanga ta addinin musulunci kuma in an ce adili shine mai bin dokokin Allah to yanzu kafir yana bin dokokin Allah babu ba adili bane ai babban azzalimi babu babban azzalimi kamar sa saboda Allah madaukakin sarki yana ta allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn abun sai daga sahabban annabi hankali an ce wanda suka yi imani ba su hada imaninsu da zalunci ba wannan suna da aminci cikakke kuma shiryayyu ne ranar gobe kiyama zuwa aljanna sai abun ya daga musu hankali suka san manzo Allah cikin mu waye ya rasulullahi ba zalunta kansa yace ba nan zaluncin da kuke tsammani ba shi Allah yake nufi ba ba ku ji abin da bawan Allah na kware Luqmanul Hakim yake ga dan sa bai abu ne ya lati shirk billah inna shirka la zulmun azim duk zalunci da za a ban kasa ba ya kafirci to saboda haka babu azzalimi kaman kafiri ta za a iya zama adili a gaba azzalimi kaman sa kuma ana batun adalci kaga zai zama opposite name na zalunci to shi kuma babban azzalimi ne saboda yana shirka shirka kuma ba zaluncin da ya kai ta girma ba da za a samu adili cikin kafirai in suna su zama adilai su zama musulunta saboda suna babban zalunci na daukan haƙin Allah sai su bawo wannan mafi girman zalunci a ban kasa na Allah Balarabe yace to wancan da yayi ta cin wannan raran da yake kai ba kuma ana ganin sa a matsayin shi yaya matsala ba shi da matsala fa man ja'ahu mau'izatun min rabbi fantafalahu ma salafa wa amruhu ila Allah duk wanda wa'azi yazo masa ya hanu to abin da yace ya zama masa halal shine falahu ma salafa wa amruhu ila Allah amarin sa na gurin Allah matakar da bai sani ba yana ta cin abin sai yana ta cin abin sai yanzu kuma da yaji wa'azi sai ya hanu to abin da yace Allah ya yarje masa ya daga masa kafa ya masa afuwa wannan haka Allah ya fadi cikin alqur'ani fa man ja'ahu mau'izatun min rabbi fanta falahu ma salafa karshe yace sannan ya halatta idan muska idan muka ba wa mutum cash ya ba mu kudi idan muka ba wa mutum cash ya ba mu kudi mu karba misali mu bada 100 a mutum sai ya ba mu 500 bisalam mutum yana neman cash kai kuma kana aikin gidan mai sai ka bashi 100 sai ya dau 500 ya baka tambayar da yake ya halatta wasu malamai suka ce ya halatta kamar aikin mai POS ne kana bukatan cash to amma duk 10,000 zai tire 100 duk 10,000 zai tire naira 100 duk da a farko al'amari malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo shi yana ga hakan riba ne amma da yawa daga cikin malamai suna ga aiki ne ya maka ka biya shi saboda yanzu kafin ka je ka samu cash din zaka wahala shi kuma ya takaita maka wahala ya je ya nemo maka ya kawo maka to babu laifi in ya caje ka a dukkan naira 10,000 ya caje ka 100 ba laifi saboda aiki ya maka to kai ma a nan gurin ba laifi kamar yadda hukuncin yake a gurin mai POS kai ma haka yake a gurin ka a nan gurin ba laifi musamman idan ya zamanto masu gidan man sun yarje maka da wannan mu'amala to wannan babu laifi a ciki wallahu ta'ala a'lam abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfani da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu ya nauya mizaninmu da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da wannan karatu da muka yi ubangiji ya biya mana bukatunmu na alkhairi duk mai bukata na alkhairi ubangiji ka biya masa bukatarsa duk wanda yake da wata matsala ko damuwa ubangiji ka yaye masa masu fama da rashin lafiya ubangiji ka ba su lafiya waɗanda kuma suka rasu ubangiji ka gafarta musu mu kuma ka ba mu guzurin tadda su ya ubangiji ka albarkaci wannan ƙasa ta mu ka amintar da ita ka amintar da ƴaƴanta ya ubangiji wannan damana da take shirin fita ka sanya albarka cikin ta abinda aka shuka ubangiji ka albarkace shi ya ubangiji kamar yadda ka ba mu damana aka samu abinci ka kange mana wannan abincin daga sharrin masharanta duk wani wanda yake kai ka wajen ganin ya kuntatawa bayinka cikin abincinsu ubangiji ka shiryar da shi idan ba mai shiryuwa bane ubangiji ka nuna masa iyawarka da isar ya kunta ya takura musu ubangiji ka shiryar da shi idan ba ka nuna masa ikon ka da buwayarka ya ubangiji ka nuna masa ikon ka da isan ka da buwayarka ya ubangiji ka yalwata wa bayinka abinci cikin wannan damana ka bayar da damana mai albarka ka yalwata abinci duk wanda yake kai ya kunta ta wa bayinka bisa abin da ka yalwata musu ubangiji ka shiryar da shi idan ba mai shiryuwa bane ubangiji ka nuna masa ikon ka akan sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك